إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Masailul Jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda Salihu Fawzan al-Fawzan yayi masharhi darasin mu da ya gabata shine darasi na 19 a cikin wannan littafi wanda mun kawo karshen shi ne ga mas'ala ta 60 mas'ala ta 61 wato malam ya hade suri guda inda ya bayani iftira'ul kadhibi kirkira ƙarya da suke yi alallahi ga Allah wa takdhibu bil haqq da kuma ainihin ƙarya da gaskiya to wannan kenan kaga mun riga mun tattauna wannan mun kawo ƙarshen shi sai dai yau darasin mu na farko zai fara ne wato da mas'ala ta 62 a cikin wannan littafi wannan kuma darasin mu na yau shine darasi na 20 a cikin wannan littafi to mas'ala ta 20 Malam ya yi bayani cewa al-mas'alatu thaniya wa 60 mas'ala ta 62 kaunuhum idza ghulibu bil hujja su mutanen jahiliya kasantuwar su idan aka rinjaye su da hujja an zo an takake su da hujja an rinjaye su ba su da hujja baza'u ila shakwa sai su zabura su miƙe su tashi ilal muluk zuwa ga waɗanda suke magabata sarakuna masu iko masu mulki kama qalu kamar wanda suka ce inda Allah subhanahu wataala ya bada labarin abinda suka yi can cikin Qur'ani suratul a'raf aya ta 137 aya 127 suna cewa atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh e yanzu zaka kyale Musa da mutanensa dan su yi banna cikin kasa wannan magana mabiya Fir'aun ne suke faɗa ma Fir'aun ita ganin cewa annabin Allah Musa alaihi salam yana tawowa da hujjoji yana kawar dalilai yana kawar dalilai gamsassu a wurin al'umma waɗanda suna ba da karɓuwa ta yi al'umma a suka dawo suna cewa la'inittakasta ilahan gairi idan kan riƙi wani abin bauta wanda ba ni ba la'aj'alannaka minal masjunin zan sa ka cikin waɗanda za a sanya su cikin gidan yari ka koma matsayin fursuna kaga wannan tsoratarwa kenan ana tsorata annabin Allah Musa
Fir'auna yana tsorata shi da cewa in bai bi shi ba ina bai kai shi gidan yari. Ha gani ko? Lokacin da shi Fir'auna ya yi duk abin da bai yi ya ga babu cin nasara, sai ya buƙaci tara ƴan sihiri saboda ya ɗauki cewa Annabi Musa ya zo da sihiri, za ta bari ya tara ƴan sihiri don su zo su goga da ainihin shi Annabin Allah Musa. Idan sun goga da Musa sai a rinjaye shi, shi kenan duk abin da ake tsoro ya gushe. A gani ko? Sun taro sun zo sun je wa sandunansu da duk abin da sun kai, sai Annabin Allah Musa ya saki wannan sandar tashi ta haɗe komai. Sai ta haɗe komai.
Kaɗan ne wa yanzu ka samu ci ka dare mana ita. Can dai ƙarshe.
Ka gani ko? To wannan kenan. Annabin Allah Musa, Allah ya ba shi dalilai da hujjoji masu ƙarfi. Dalilai da hujjoji masu ƙarfi waɗanda ya rarrabe Fir'auna, kuma Fir'auna ya zama baya da hujja. Amma aka zo ƴan tsiri suka taru, suka yadda, suka ba da gaskiya ga Allah, suka barranta da Fir'auna, suka bi Annabin Allah Musa alayhi salam, wanda mafiya ne sun da suna cewa a tazaru Musa wa qaumahu li yusidu fil ardh wa yadharaka wa alihata. Za ka kyale Musa da mafiya ne su yi banna cikin ƙasa, ya kyale ka da kai da abubuwan bautar ka. A gani ko? Sai Fir'auna ya koma yana cewa ala sanuqattil abna'ahum wa nasta'inu sa'ahum wa inna faqahum qahirun. Kaga yana izza, yana bugun gaba. To tunda haka ne za mu kama kashe ƴaƴansu maza mu bar iya mata, kuma mu marinjaye ne a kansu. Kaga dama duk sabda babu hujja, to abinda aka buƙata a yi amfani da ƙarfi don rage wanda hadda gaskiya. Kaji abinda an kawari mai barazana, to in haɓɓa ya bari ba fa, in bai yadda cewa Fir'auna Allah ne da ake bauta ba, to za a kai shi gidan yari. Wanda wannan kuskure na babba, ɓannata mai girma, sahirci na cewa a bauta ba wani da ba Allah ba. To sai matsala ta 63 da kuma 64 da matsala ta 65 da matsala ta 66 da matsala ta 67, inda malam ya haɗe suri guda. Wannan masail ɗin ya haɗa suri guda ya yi maganar su, inda ya ce al-masail الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون. يا جيروس غباكي ديا رميوهم أهل الحق جيوة دسكي غما أبو تاغسكي بماهم دا أبين دسو مرعا وسكي مقبان أبين نمبرن تسو دا قريش أبين دا بسيبا في علاقا مسو سبو رمي سنا أكن غسكي. Wanda wannan haka yake haihuwa gobe, in ka tsaya a kan gaskiya sai an ɗaɗɗawa ma an liƙa ma wasu abubuwa masu dama saboda ɗai a aibanta ka. Ramiyo ma hadil haq, jiwansu ga mahabuta wato gaskiya, mutane masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah, bisifati zamima da sifofi abin zargi, suna jiwarsu da sifofi abin zargi, suna laƙa musu abin da ba su yi ba. Waran yiwu iyayenmu da kuma jiwar da suka yi musu bilfasari da ɓanna ilhabi cikin ƙasa, suna ce ai waɗannan da kun ka gani maɓannata na ɓanna suka yi cikin ƙasa. Kamar wanda ya zo a cikin ayar da ta gabata, ya za ka ƙyale su su zo su yi ɓanna cikin ƙasa, su bar ka su bar abubuwan bautarka. Wa binti kasidinil malik wa alihatihi, haka kuma suna jiwansu da cewa suna nakasa addinin sarki da kuma abubuwan bautar sarki da suna kawo na ƙasa gare su. Haka kuma wata tabdilin din suna cewa a ai sun wurwura addini ba addinin da aka sani na ba suke a kansa. Kaga shine ma'ana ata zaru Musa, za ka bar annabi Musa wa qaumahu da mutanen sa ne su dubi al'ab. Haka suka cewa sun dauki cewa su a kan gyara, su a kan daidai. Don haka kyale wani ya yi addini ko kyale wani ya zo da wani addini wanda yake addini ne na gaskiya, to a wurin su kuskure na. Don haka sun kwaye sun giya na kira magabatansu a kan su zo su warma masu da'awa. Waya su da hana Allah, ƙarfi ya tabbatar ma Allah suna ainihi na ƙasa. Allah mabuwayi mai girma, madaukaki wanda shine mahaliccin sammai da ƙasa, amma kuma ba su aibantar da kawukansu sai su zo kuna ƙasa da aibi su azama Allah. Don haka wannan kuma musiba ta wadda za ta koma bisa ga kanunsu. Waɗannan matsaloli matsaloli ne masu girma, waɗanda ɗabi'u ne na Fir'auna. Shi ya zo ya kawo cewa suna barinka da kuma abubuwan bautarka, sun barka sun ba abin da ka kafi. Ai ya dawo yana ɗagawa da bugun gaba cewa wa'innan mun ƙahiro, muna saman su mun rinjaye su. To wane na ka warware addini, wane na ka bayyana ɓanna cikin ƙasa? In dai har Fir'auna yana iya cewa ga wani wanda ɓannata yake cikin ƙasa, to wane na mai ɓannan? Sannan wane na kuma ka warware addini in ba shi ba? Kaga nan duk abin da yake waɗi shi ya kamata a ce wanga abin da yake waɗi ya waɗi a kai ne. Saboda mi? Saboda aikin da yake yi kenan. Addinin da isko na annabawa bai hau a kansa ba, kiran da annabin Allah Musa ya mai kuma bai lamunce shi ba, bai rika shi ba, bai ma bi kiran ba. Saboda haka ya zamana bai samu dacewa ba ga al'amurra ne. Babban abin da yake kokari shi ne karya da'awa, mai da da'awa baya, da kuma na ƙasa ma'abuta da'awa. Amma annabin Musa alayhi salam haƙiƙa yana kira zuwa ga addini ingantacce, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta al'umma a dalilinsa. Kaga annabin Allah Musa ya bambanta da Fir'aun, ya bambanta da manuwa, manuwa sai ta bambanta da ainihi manuwar Fir'aun. Shi abinda annabin Allah Musa ka nuhi a bi Allah da taƙawa, abinda ya ka nuhi a ɗayan ta Allah da bauta, shi kuma wancan ya zo kai ne shi a matsayin Allah. To wannan shi ne ƙarshen waɗannan matsaloli da malayi su haka maguda da ya haɗa suri guda. Sai matsala ta 68, madhuhum anfusahum, yabon kansu da suke yi, suna yabon kansu bima laysa fihim, da abinda babu shi gare su. Dama Allah ya karantar da al'umman musulmi waɗanda na ba da gaskiya cewa wala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawukanku, kada ku tsaftace kanunku. In ma an tambaye ka game da wani sai ka ce to asibu kazalika wala uzakki ala Allah ahada, ina tsammanin wani mutum na na kirki, wani mutum na nagari, wani mutum na mai kokarin biyayya ga Allah, amma kuma ba ina tsarkake shi ba. Har ka ba da shaida kyakkyawa dangane da shi, ba su suna yabon kansu da cewa su mutane ne na gari, amma ba kuma haka suke ba. Wannan matsala ta 68 abinda take bayyana mana kenan. Da awamul amala bima indahum min al-haqqi, suna da awa cewa suna aiki da abin nan da aka hannunsu na gaskiya, kamar littayin a taura da Allah ya ba annabi Musa. Suna cewa nu'minu bima unzila alaina, nu'minu bima unzila alaina, muna imani da abin da aka saukar mana, muna imani da abin da aka saukar mana.
nominu bima unzila alaina muna imani da abinda aka saukar mana abinda aka saukar mana mun yi imani da shi kenan wa yakuruna bima wara'ahu do abinda ba shi ba za su aidi kaurace masa kaga imani da suka magana ba imani na na gaskiya ba wanda ya imani da abinda aka saukar mishi kuma ya kafirce mu wanda ba shi aka saukar wa ba kaga imanin ba na gaskiya na ba ma a tarkim iya tare da cewa abin gama da sun kace sun yi imani da shiya shi ma ba su yi imanin da shiya ba wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina in an kace musu ku yi imani da abinda Allah ya saukar suka ce a'a mu kan abinda aka saukar mana za mu imani da shiya annabawan bani Isra'il aga wannan shi suka bi ga cewarsu wa yakuruna bima wara'ahu suna kafirce ma duk abinda ba shi ba kaga abin nan da suka kafirce ma wanda ba shi ba wanda shine alqur'ani wa huwa alhaq alhali shine gaskiya shi alqur'ani gaskiya ce musaddiqan lima ma'ahum kuma shi alqur'ani yana gaskata abin da ke ga hannuwansu na littawai aga annabin Allah Isa yana aini a annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaskata sauran annabawan da suka gabata ya gaskata su gaskatawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu raddi da kai ne shi Allah shi ya maida musu raddi za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce kul falima taqtuluna ya Allah inda ya kunyarda cewa ku mabiya annabawan Allah ne ya kunyi imani da shi annabi Musa falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuka kashe annabawan Allah min qablu kamin haka in kuntum mu'minin inda ya ku mu'mine ne da awa ku to imani ba ta tabbata ba dan gashi kuna kashe annabawan Allah sun kashe annabin Allah da kariya haka sun kashe annabin Allah ya haya kaga makasa annabawa ne ba masu imani da annabawan ba wala qad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takattum al ijla min ba'dihi wa antum zalimun sai Allah subhanahu wa ta'ala yace hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji sannan kuka riki dan maraki bayan da yake ganawa da Allah alhali kuna masu zaluntar kanunku na Allah ya maida musu martani ya guda biyu na daya ne da martani na farko cewa abinda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam bai saba ba abinda annabi Musa ya zo da shi ba na kadaita Allah da bauta dabarin bauta ba duk abinda ba Allah ba wannan da awata annabi Musa da dawata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk guda ne ba bambanci abu na biyu na martani da Allah ta'ala ya maida musu shine cewa su ba su da gaskiya da abinda suke da'awa cewa su sun yi imani da shi saboda ni sun bauta ma dan marage sun dawo suna kashe kuma annabawan Allah alhali kenan madadin samina wa ta'ana sai suka ce samina wa asaina dan bai an yadda ba ta Allah ba wannan ma shine karshen wannan matsala ta 68 sai matsala ta 69 da kuma matsala ta 70 nan ma malam ya hade tsori guda cewa ziyadatun fil ibada ala ma shara'ahu Allah ziyadatun ara wacce suke yi fil ibadati ga ibada ala ma shara'ahu Allah bisa ga abinda Allah ya shari'anta wa naqasihim minha da kuma ragewa suna ƙari suna ragewa bisa ga abinda Allah ya umarni na ayi na ibada kaga ba su tsaya wai guda ba az-ziyadatu fil ibada ƙari ga ibada kuma mun san cewa in mutun yayi ƙari ga ibada bai yi wa da Allah ya ce ba mujaddadi Allah shi kubuntashe shi da rahama yayi bayani cikin wasiqatul ihwan musamman wannan bawan Allah da yake tasbihi guda 100 madadin 33 uku haye mawalikin alkiyama ta tsaya gashi an ba kowa suka maka aiki ne amma shi bai samu komai ba yazo ya tambaye su ya ba ladan masu zikiri ta kuka raba ba suka ce eh ita ce sai ya ce to ni ba ku bani ba suka ce ya kake ya wada musu 100 suka ce to ba haka mai shari'a yayi umarni ba yana nan cikin wannan halin sai ya farka kun ga kenan ibada ba a yin ƙari bisa ga wanda Allah ya karantar da ayita bisa ga wanda manzon Allah ya karantar da ayita haka za a yi ta idan ka ƙara to maganar lada baka da ita saboda ba a bauta ma Allah sai abinda manzon Allah ya zo da shi na shari'a kamar aikin da suke yi na ranar Ashura ka fi ilihim yawma Ashura kamar abin da suke yi ranar Ashura sai su taru su yi ta abubuwa daban-daban suna yankan jikinsu da wukake yan shi'a kenan ko suna ta aikata abubuwa mabambanta wai ranar bakin ciki ta ya zambilla kuma kaga wannan ƙarya suke yi inda akwai wata rana da za a yi bakin ciki da ita to sai mu ɗauki ranar da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam ku ce ita ce ranar bakin ciki amma su a'a ranar da ake yin Ashura ran nan an ranar bakin cikinsu kuma ƙarya suke yi don suna kashe Husaini din wanda suka da'awar cewa suna wanga abu saboda shi to kuma su sun ka kashe shi in kana son ka gane haka ka samu littafin hibba fi tarihin sahaba ka karanta shi da hankali za ka ga yadda duk sun kai sun ka kashe Imam Husain radiyallahu anhu waɗanda azzalumai ne to kaga da kuma a rangwamen da suke yi ga ibada nan mun ji ƙarin suna kawo abubuwan da babu to yanzu kuma suna rage ibadar kamar barin tsayuwa a ta arfa in sun zo wuri aiki haji suwa ba su tsayin arfa sam ba su tsayin arfa a ba su tsayin arfa sun zama daidai da mutanen jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi tambaya dangane da su yahudawa mista suka girmama ranar ashura suka ce don sannan ne Allah ta'ala ya kubutar da annabin Allah Musa ya halaka makiyinsa Fir'auna saboda haka suke yin azumi a wannan rana suna godiya ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum mun yi cancanta da mu darajanta Musa saman ku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama azumi na ranar Ashura kuma ya sunnanta muna mu yi wannan azumi ranar Ashura kaga su yan shi'a ba su yin wannan azumi a'a wannan rana rana ce ta bakin ciki gare su suna aikata abubuwa na damuwa da bacin rai da kuka da hargowa da duk komai suka iya yi za su yi a wannan rana cewa ranar da aka kashe Husaini ce dan Aliyu dan Abi Talibi radiyallahu anhuma amma kuma makareta ne su suka kashe shi kamar da na abata a dazu inda mai hikma littafin da ke bayyana tarihin sahaba sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana komai game da sha'anin su wannan kenan kaga sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shari'anta a yi tsayuwar arfa amma ba su tsayuwar arfa wai madadin wannan sai su dawo a ya ka cewa Muzdalifa nan suka tsayuwa alhali ko Muzdalifa abinda an ka ce kawai Allah zai su yi su zo wurin su kwana idan haske ya dan bayyana sai su karo mash'ara su dan karabo cikin hilin akwai wani wuri da aka ce mash'arul haram sai su yi addu'a su roƙi Allah zuwa wani ɗan lokaci da za su shuka zuwa Mina to amma kaga sun san ba tsayin arfa mi su kai za su koma su ce a'a ga inda za su zo tsaya su ba arfa suka tsayi ba alhamdulillah ma waɗanda a jagororin su amma hana musu zuwa haji saboda masifa da makida da suka kulla a shekarar da ta gabata to sai abinda suke wani su a mutanen jahiliya suna tawafin ɗakin Allah tsirara zindir a lokacin jahiliya tsirara suke kewayensa labbaika لبيك لك لا شريك لك با با ان لبيك اللهم لبيك با لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك هكا تقول زنا يا زنا جوي تترارا اي وقوت كاجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لالله يا ايكوسو لالله يا ايكوشي ده منزلتي sai ya saba ma mutanen jahiliya dan bai tare da wannan a'a labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak shi ma ala zai ba shari'a ta mu cewa wani yana ba su a taura na ansa ba a'a kai abinka to sai mas'ala ta 71 tarkun ma aujaba Allah alaihim barin abinda Allah ya wajabta musu min babil warai na babin tsantsene abuna wajibi ne akan tsantsi a su sun bar shi dan me dan tsantsene suna barin tarkun wajiba waraa suna barin abinda an ka aza musu wai don dai tsantsene kaga wannan suna yi ne ba da manuwa ta kwarai ba suna neman kusanci da Allah suka cewa amma kuma sai su bar abin da ya wajabta musu kamar abin da ne ambata mana dazu inda malam ya kawo cewa su ba su tsayuwa arfa amma sai su zo musu gare fa su tsaya kaga Allah ya fardanta musu zuwa tsaya arfa amma sai su bar shi su dawo muzdalifa cewa ina awwalin tsayi a gare ko wanda aiki na mutanen jahiliya muna roƙon Allah shi kare mu da halin jahiliya haka yana daga cikin barin gaskiya da suka yi su ce kuma wai suna dan tsini suna ziyarta ɗakin Allah tsirara zindira haihuwa uwansu babu wata kariya da suke sawa ta sutura wai wannan duk dan tsini ne kawai shi ya abin da suke yi alhali kuma wannan bannata suke a kanta haka kuma duk wanda ya bar wani abu na ibada don dai tsantsene kamar wanda ka cewa ni wa ban yin sadaka kuma ni ban yin sallah tare da jama'a sallar jam'i a cikin masallaci minsa ban yin sadaka man sallar jam'i wanda yake cewa bisa ga dabi'a da hanyar mutanen jahiliya da yafi ashiyatar riya don dai tsoron riya kuma yana tsoron a ce yayi ne don a gani kamar wanda sashen su suke wadi wannan kaga shi ma ya aikata wato abinda yake son rayuwa ya bar abinda ko dai ba wajibi na ba gare shi ba ita dai sallar jam'i wajibi ta to sadaka ko ba ta zan wajibi ba in kai ta Allah yana baka lada ko ga yace ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yawm alqiyamah in ka debe ma dan uwanka damuwa ta bakin cikin wani abu da yake da shiya kai ma sai Allah ya magance maka bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar alqiyama to ka ce ba ka yin sadaka ka gani ko kuma wai da sunan cewa kai haka ne don tsantsene sannan wanda ya zo masallaci ya sallar jami'i tare da jama'a kaga yana da daraja 27 a wata ruwaya kuma yana da daraja 25 ka ce to kai san baka zuwa sallar jami'i alhali kuma annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam yayi bayani a tabbataccen hadisi cewa nayi niyyar in dai tare da wasu mutane a doko itace na yanga in umarci ayi kiran sallah a tsaye da sallah in sa wani ya ba mutane sallah mutahida ni da sauran jama'a mu kone gidajen waɗanda ba su zuwa sallar jami'i kaga sallar jami'i tana da muhimmanci da ya ce shi wai babu abin da ya sa bai zuwa jami'i sai don a ɗan tsini da ƙanƙantar da kai kaga wannan ba gaskiya ba ne kuma ba hanya ta sawaba da shari'a ba sai matsala ta ainihi a 72 da kuma matsala 73 taqarrubuhum ila Allah bi tarki at-tayyibati min ar-rizq neman kusanci zuwa ga Allah da barin tsarkakakkun abubuwa da Allah ya halatta musu وبترك الزينة دبرين قوا
أي باب وندا يا هنا ما كي قوا أول كتير عشما الله تعالى يقولوا زينة تكون عند كل مسجد kwai ki kawar ku gun kowane lokacin sallah ta ba sai su azaba kansu abinda Allah bai azaba su ba da abudu mautar da suke yi bi tarki tayyibati min arziki da barin barkakakkun abubuwan da Allah ya halatta musu abu ne halal sai su haramta ma kansu ka gani ko kamar wani mai cewa shi lalle bai ci naman akuya ko ma ya haramta ma kai ne cin naman akuya amma da za ka yi da ya halatta a ci naman akuya amma kai baka so ne ko bai ma ko baka ci ba baka da yi inde ka yadda da halicin su kaga shikenan to sai wa tarki zina da barin awa bil libas game da tuwai cha kai mu ina komi ba mu sawa dan ba mu sawa wani abu na kawa to ai zama da dauda ba wani abu ne wanda abin yabo ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq ga ya musu cewa wa haramta qawa wanda abubuwa na qawa da Allah ya tarma bayi ne kayan qawa kamar sutura da sauran abubuwa wa tayyibati min rizq da abubuwa da dada na arziki na abinci da Allah ta'ala ya ba su wani na ya haramta kaga amsa tunda Allah bai haramta ba kuma shi an mai haramta manzo Allah yana iya ta sako ne akan Allah ya ce abu kaza haram ba shi annabi ke haramta wa taradin kansa ba a'a haramta wa aiki ne na Allah sai ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iyar da sako a kuma ubangi subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum kada ku haramta mu kanku tsarkakakkun abubuwan da Allah ya halatta muku Allah ya halatta ma abu ka haramta mu kanka kaga wannan ka halatta da kanka haka ne ko haka ba a haramta muku ba kada ku haramta mu kanku uhillat lakum bayyimatul an'am Allah ya yi bayani cewa dabbobi na ni'ima da Allah ta'ala ya ba ku an halatta muku abinku ku ci abinku a gani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tuhammimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah kada ku haramta ma kanku tsarkakakkun abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ƙetar iyaka ta Allah ta'ala inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu ƙetar iyaka na akwai abubuwa kamar guda biyu na ɗaya haramta tsarkakakkun abubuwa wanda wani addini na nasaranci na robananci da kuma ɗabi'a ta mutanen jahiliya na haramta ta abin da yake halal ga baki ɗaya wanda yake abinda an tabbatar da cewa halal ne sai su haramta shi wanda yin haka ridda ne daga addinin musulunci idan abu ya halatta kace abin ga ya zama haramun to lalle wa kai ka'ida addinin musulunci saboda ni ittira'ina ala Allah fa hadha ittira'un ala Allah wannan kira ma Allah ƙarya ne saboda Allah bai shari'amta ma bayi ne ba bai shari'anta ga bayinsa ba barin abin da yake mai tsarki na halatta Allah ma yayi umarni da cin wannan dan haka Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min tayyibati kulu min tayyibati ku ci daga tsarkakakkun abubuwa na halal wa amalu saliha ku aikata aiki nagari aiki kyautawa haka kuma sai Allah ya umarci wato mu'mine da abin da ya umarci manzanni da shi cewa ya ayyuhallazina amanu kulu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakakkun abubuwan da muka azzirta ku muka ba ku na abinci halaliyar ku ci haka wannan kuwa lokacin da wasu gungun jama'a
suka yi niyya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan na azama kansu cewa abu kaza haramun na gare su alhali ba a haramta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi fushi ya bayyana musu wannan kuskure ne za su hawa akan shi abu na biyu amma bautar da suke yi ta hanyar barin abinda yake kawace ta Allah da niyyar cewa wai suna neman kusanci zuwa ga Allah don haka sun kafa wannan kawa kamar barin sa tuhaji waɗanda yake ya halatta su sa kaga shi ma wannan sun aikata abinda ba umurce su da su ba ba su umurni ne ba saboda suturci al'aura su je su yi dawafi ya yi su koma suna dawafi tsirara zindir yadda mahaifinsu suka haife su da Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu martani da cewa qul man harrama zinata Allah ga ya musu cewa wane ne ya haramta awar Allah don haka in ma tuwahi kake son ka ce nau'in kalar tuwa kaza ya haramta to akwai buƙatar ka kawo ja akwai buƙatar ka kawo dalili mai bayyana cewa nau'in kalar tuwahin nan da kace bai halatta ba eh lalle bai halatta ba kamar irin tuwahin alhariri ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tarmisul harira kada ku sa tuwa na alhariri illa dai kalubalen da aka fuskanta ana akwai buƙatar mu sa alhariri mai yawa masu karantarwa in mutum ya kawo wurin alhariri sai ka ce alhariri nau'i ne na tuwa amma da a ce gashi bayan ka yi karatun theory sai a baka ga hannunka practical gani ka riƙa wanda kyalle shi a tuwayin alhariri ke nan yanzu inda ka zo ka san shi amma mai yawa sai dai a karanta ma tuwayin alhariri to wannan yana yiwuwa sai masu sana'ar yadi su da ilimi watakila ga shi wannan alhariri cewa ga nau'in kalarsa amma dai hakikatan Allah ya haramta mana sa shi haka tuwayin zinariya da sauran amfani da wasu abubuwa sai mata su an halatta musu ya halatta gare su su sa tuwon zinariya ko su sa duk wani abu dai na zinariya halatta mata su yi amfani da shi da wannan na alhariri amma maza kan haramun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ga maza daga cikin al'ummarsa Allah bai hana kawa ba ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa cewa inna Allah jamilun yuhibbul jimal Allah mai kawa ne ko mai kyawu ne yana son kawa don haka zama da dauda zama da datti zama da kazamta musulunci bai umarni da shi ba abinda musulunci ya hora an-nazafatu min al-iman tsafta tana ma cikin imani inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi Allah yana son idan yayi ni'ima ala 'abdin ga bawa ni'imatan wa ni'ima ay yara asra ni'mati alai yaga ko bayi ko alamun ni'man nan dan haka Allah ya baka wadata kai ya zama takalmin da kaka sawa ya zama mai hancin banga ko takalmin da kaka sawa ya zama takalmi na kasa a ka sa takalmi na kwarai sannan ka sa sutura mai kyau sannan ka sa hula mai kyau sannan ka shiga gida mai kyau Allah ya hore maka sannan ka shiga abin hawa mai kyau ba haramta maka ba in dai wannan abin ka samu ne ta hanyar halaliya ba a ce ka zauna cikin dauda da wahala ba to wannan kenan kun ga ba wanda ya haramta awara Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka zauna ba ka da lahiya ko iyalinka ba su da lahiya kuma kana da hali amma ba ka kai su asibiti sai a yi ta wahala a gida kaga wannan duk bai cikin gode ma ni'imar Allah kana da hali da wadata har wani akwai buƙatar ka taimaka ma ba wai naka iyalin kawai ba sai matsala ta 74 wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma mutanen jahiliya a kanta saboda mi musulunci ya zo da shari'a da haske wanda ya bambanta da al'adar mutanen jahiliya da wato mun nasa kiran da suka yi ma mutane ila dalali zuwa gabata. Wannan mas'ala ta 74 a cikin wannan littafi na masailin jahiliya tana bayyana mana mutanen jahiliya na kiran mutane zuwa gabata, suna kiran mutane zuwa gabanna. Da'awatuhumun nasa ila dalali bighairi ilmi, suna kiran mutane zuwa gabata kuma gashi ba su da ilimi. Da haka ya kamata in za ka kira mutane to ka yi kira a kan wato hanya ta shiriya, ya zama kana da lura, kana da ilimi. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Kira zuwa ga Allah ba da ilimi ba aiki ne na mutanen jahiliya, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci a yi kira zuwa gare shi ga hanyarsa da basira da hikima da wa'azi kuma kyaukyawa. A yi jayayya da abin da yake shi ne mafi kyawu, ba jayayya mara kyau ba. A'a, kana jayayya, yana jayayya kawo hujja, ka kai ma kawota ka, sai ka kawo hujja sai ta bayyana cewa eh lallai kana yi ne kai akan hujja. Za ka kiran da mutanen jahiliya ke ma mutane zuwa ga bata, suna ainihin kwadaitar da mutane a cikin saba ma gaskiya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin wannan danyen hali nasu. Wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil hadayakum. Kaji ya abin da suka cewa, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu, sai kafirai suka ce ma waɗanda na yi imani da Allah, ittabi'u sabilana, ku biyo hanyar mu, wanda amila a ɗaya ku, sai mu ɗauki laihuka, duk abin da kun kai na layi mu za mu ɗauka. Ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rayuwa ba ta ɗaukar layin wata rayuwa. Suna kiransu zuwa ga shirka, suna kiransu zuwa ga su haramtar da abin da Allah ya halatta, saboda sun san duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta to ya kahirta, ko ya haramta abin da Allah ya halatta ya kahirta. Suna kiran zuwa ga abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata hujja ba a kansu. Wannan su an makiraya na ɓanna, masu kira a kan fata. Amma masu kira zuwa ga gaskiya su ne waɗanda suke kira zuwa ga abin da Allah ya saukar, suna kira zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, suna kira zuwa ga bin shari'ar Allah. Don haka kaga sun bambanta da masu kira a kan fata. Masu kira a kan shiriya su suna da hujja, kuma suna kira a kan hujja, kuma suna kira a kan abin hujja, ma'ana abin da ya zo da dalili daga wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukkan masu kira a kan fata, tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da mu subhanahu wa ta'ala gare su, kuma ya tsoratar shi mu da bin hanyarsu. Saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, suka zakankance suka ba da gaskiya ga rana ta ƙarshe, in tuti'u alladhina kafaru, idan kuka yi da'a ga kafirai, yarduukum, za su maishe ku ala aqabikum, bayan dugadugganku. Da ba musulmi kuke ba, Allah ya yi muku rabokun musulunta, sai yanzu za su maishe ku ga kafirci. Fatanqalibu khasirin, sai ku juya kuna masu hasara, kuna tababbu masu taɓewa, kun zama cikin hasara. Haka kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, idan kuka yi imani kuka yi da'a, ya ku waɗanda na yi imani da Allah, in kun yi da'a ga wasu jama'a da aka ba littahi kamar Yahuda da Nasara, yarduukum, za su maishe ku, ba da imanikum kafirin, isa kuma kafiraibancin kun yi imani. Don haka duk wanda ya ce zai yi da'a ga wanda yake kafiri, ya yi biyayya gare shi, to zai jaye zuwa ga kahircin nan nashi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ulaika yad'una ila an-nar, wayancan kafirai suna kira zuwa ga wuta, wallahu yad'u ila al-janna, Allah yana kira zuwa ga aljanna. Haka kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa in tuti' aka salaman fil ard,
idan kai da'a wallahi in kai da'a ga mai yawa wadanda a cikin kasa in kace za ka yi musu da'a yudillu kan sabilillah za su bashe ka daga hanyar Allah iyattabi'una illa dhann ba abinda suke bi kwace sai zato wa inhum illa ya'rusun kuma ba abinda suke yi wato sai ƙarya suna bin zato da ƙarerayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa suwa kafirai tare da sabanin addinin su tun canda da kuma yanzu da wanda duk yayi kama da su wato sun dage sun kai a cikin kira zuwa ga fata a kowane zamani da kuma kowane wuri basu gushe ba wannan shi abin da sun kasa gaba ko kai da manin suna da bambanci a tsakanin su wajen kira game da wannan shirkar ta su ko kayarcin su don hada kari da kare wuri guda amma wanda Allah subhanahu wataala yace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa Allah subhanahu wataala yace waddu su kafirai suna gore law takfuruna da ace kun kafirce abin da suka bukata wato ku zama kafirai kama kafaru kama wanda suka kafirce ma Allah fatakununa sawaa sai ku zama da ku da su daidai da daidai babu wani bambanci kaga wannan bannata babba biya abinda ainihi makiya Allah suke a kan shi kuma ina ganin insha Allah wannan matsala ta 74 akan ta ne darasin mu ya dakata kiran da suke ma mutane zuwa ga banna ba da ilimi ba su mutanen jahiliya kenan a darasin mu na gaba darasi kenan na 21 za mu tashi daidai matsala ta 75 da'awatuhum iyyahum ila al-kufr kiran da suka yi ma wadanda na yi imani da Allah zuwa ga kafirci ma'ala ilmi tare da cewa suna da ilimi akan musulunci shi a gaskiya amma sai su dawo suna kiran musulmi dan su dawo su bi irin hanyar su insha Allah wannan matsala ta 74 ita ce sabon darasin mu ya Allah ya kaddara nan kuma ya kamata a ce mun dakata nazarin lilwaq nas'al Allah tawfiq na roƙon Allah subhanahu wataala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu zama dabi daya ce shi amma insha Allah nake fara subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Not as far.